jiya Lahadi dai mako guda kenan da ibtila'in harin jirgin soja mara matuki ya halaka masu taron Mauludi a garin Tudunburi dake karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma har yanzu jagorori daga bangarori daban-daban na ci gaba da ziyarar nuna alhini. Domin ko jiya Lahadi ma sai da tawagar ƴan majalisar dattijai ta shigo garin Kaduna, inda mataimakin shugaban majalisar sanata Barau Jibrin Ibrahim ya bayyana sakon majalisar baki daya.
Mun zo ne dai don mu duba maganganun yadda abubuwa suke, to amma gaskiyar magana waɗanda ma suka samu wato raunuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa, kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta, kuma ana ba da magani kamar da ya dace. Kuma kamar da muka faɗa, mu ma mun sadakar da ainihin wato albashinmu na wata-wata da ake biyan mu na watan Disamba, wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan 900 da mu bayar don a taimaka wa waɗannan mutane.
Shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa na Masa da Jan Tarayyar Najeriya sanata Iqra Aliyu Bilbis ya ce majalisar za ta tabbatar da ta yi binciken kwakwaf.
Wannan abun kaico, abun takaici, abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah, a ce an samu kuskure irin wannan, kuskure babba. Duk da na san sun sha faruwa a ƙasar nan, ya faru a Ballo, ya faru a jihar mu ta Zamfara, Nasara da sauransu. Saboda haka mu ƴan majalisa za mu tsaya tsayin daka, mu ga da cewa mun yi bincike na tsakanin
sarkin yankin da wannan iftila'i ya faru. Ma Malam Magaji Aliyu Adamu ya bayyana irin tashin hankalin da al'ummar yankin suka shiga lokacin da aka jefa wannan bom cikin dare.
Akwai wanda suka fito daga ƙauyuka suka zo don a ceci sauran mutanen da ke nan, wanda aka tabbatar da suna da sauran numfashi. To akwai wanda suka tsaya daga can, sun tsaya da mashina, suna tsaye, za a ɗauki mara lafiya, ɗaya yana tsaye a jikinsa akan mashin ɗin bom na biyu soka, ya ɓata shi da shi da mashin ɗin gaba ɗaya, namansa sai da aka dogo da shi. A nan muka sa waɗansu a buhuna, namansa muka tattara muka sa a buhuna, waɗansu kuma mun sa su a likafa ne babu kai, waɗansu da kayan cikinsu dukkan haka muke tattara shi da hannu muke sa aka samu aka gyara su.
Kafin tawagar majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta zo Kaduna, ma sai da mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta harkokin tsaro Malam Nuhu Rubado ya jagoranci manya-manyan jami'an gwamnatin da suka haɗa da manyan jami'an tsaro, inda ya sha alwashin yi wa tikkar hanci a kan afkuwar irin wannan iftila'i nan gaba.
A matsayin na National Security Advisor, President Bola Ahmed Tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru, in jagonta muku. Wannan ciwo ba ku kaɗai ba, wannan ku kan ba naku kawai ba. Muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa, da don Allah ana ciki za a yi. Ba za mu yi maganin banza ba. Duk abin da muka ce za mu yi, za mu yi da yardan Allah. Ku ji abin da nake faɗa muku, idan mun ce za mu yi, abin za mu yi. Sojojin mu ne, sojoji ne, soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne, ya ɗauka bindiga ya shiga gaba. Amma ana iya kuskure, zama don Allah a gafarta mana, a yi haƙuri.
Da yake kuma wasu ƴan ƙasa na ta nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wannan batu ya wuce ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Gwamnan jihar Kaduna sanata Obasani ya ce ai sun riga sun yi rantsuwa kan kare rayukan mutane.
Kamar da ku sani, dukkan mu da muke wannan wuri, da Allah ya ɗora shugabanci a kanmu, mun san akwai amana duma a kanmu. In dai ɗaya ya salwanta ta hanyar ganganci, to Allah subhanahu wataala zai tuno mu ranar gobe kiyama. Shi yasa da wannan iftila'i a ku muka tsaya tsayin daka, muka gaya ma shugaban ƙasa cewa duk da irin wannan abin da kuwa a da ba ɗauki mataki ba, wannan karin za mu tsaya tsayin daka, saboda mun ɗauki alƙur'ani mun yi rantsuwa cewa za mu kawo dukkan al'umma da kuma rayukansu.
Yanzu dai sama da mako guda kenan da afkuwar wannan iftila'i, amma dai ba a ambato sunayen mutanen da ake sa ran za su shiga cikin kwamitin da zai binciken da gwamnati ta alƙawari ba. Duk ko da yake manyan jami'an gwamnati da dama sun sha alwashin cewa za a tabbatar da an yi binciken cikin gaggawa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.